المستقيم ومن دعا بدعوته وسلم بسلمه الى رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله. برضه من التابعة أولا المسلمين أعتبر وانجا ذات إلى 25 جواز الجماد الآخر وانجا ذات إلى 25 بعد رمضان أن الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا جواز الرمضان عند كل شيء يمكن لا 23 جواز ترى في ترى تاء بجيء إلى بيع أظن ليه بكي زم تارع سنة بدون موقعي وطن سمت حلولي لسكد على ذا سريع المسلمين waɗansu matsaloli da suke da alaƙa da jari a cikin ya riga na san cewa da yawa daga cikin malaman mu suna da yin ma'azi gudu ba su ma'a karantarwa lacca irin su malam Abubakar Adam irin su malam Sheikh Abu Aji da sauran su Sheikh Abu Lubiya da sauran manyan malamai da matasan malamai duk suna da yin ma'azi akan harkokin da suke da shari'a. To amma da yawa kuma har yanzu ana samun waɗansu daga cikin musulmai waɗanda har yanzu suna da wani kaikayi game da shari'a har yanzu sai su rinka ganin kamar magana a kan shari'ar musulunci sabuwar magana ce da waɗansu mutane suka kai tsirota ba ta da asali a da wanda a gaskiyar al'amari shari'ar musulunci ba bakon al'amari ba ne ba kuma sabon al'amari ba ne. Abinda mutane ba za su yi maka inkari ba shi ne idan kana magana a kan abin da yake ibada kansa, idan kana maganar sallah, kana maganar azumi, kana maganar zakka, kana maganar aikin haji, ba wanda zai jayayya da kai dangane da shar'antuwar waɗannan al'amura a musulunci. Amma da shi kuwa alƙur'ani mai girma da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun zo ne sun koyar da waɗannan al'amura guda biyu kafaɗa da kafaɗa da juna, yadda ayoyi da hadisi suka bayar da haske da bayanin yadda za a yi azumi, zakka, aikin haji, haka suka bayar da haske game da yadda za a gudanar da mulki da siyasa da cinikayya da kasuwanci da sana'a da zamantakewar jama'a gaba ɗaya. Daukan wani ɓangare mu kyale wani ɓangare sai da su kamar bujire ma Allah ta'ala ne. Abin da yasa aka la'anci Yahudu aka kuma ce abin da suka yi ba daidai ba ne ba, saboda daga cikin laifukansu akwai kasa ayyukan musulunci a zaɓe wanda aka ga dama a aikin su wanda ba a ga dama ba kuma a aiki. Sai Allah ya ce su a fato minun al-fadl kitab wa takfuruna bi ba'd fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawm al-qiyamati yuraduna ila ajali al-azab wa man Allah bi ghadib amma ta'mal. Sai Allah ya ce yanzu ku rinka yin imani da wani sashi na littafi da wani bangare na littafin da aka saukar muku, wa takfuruna bi ba'd kuma ku rinka kafircewa wani bangare na littafin, yanzu hakan da kuka yi ya daidai. Fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum babu sakamako ga wanda yake aikata hakan daga cikin ku illa khizyun fil hayati dunya fa dai kafewa da hasara a nan cikin rayuwar duniya, wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashaddil azab ranan tashin kiyama kuma za a mayar da masu irin wannan tunani masu irin wannan mugunyar aiki zuwa ga mafi tsananin azaba. Wa man Allahu bi ghafilin amma ta'malun ko amma ya amalun kamar da wata kira a ciki da kai Allah bai zama mai gafala ba dangane da abin da kuke aikatawa ko ka ce kuke aikatawa. Yanzu wannan aya ta zanto balazana kwarai da gaske ga dukkan musulmi da zai yi tunanin kawo shari'ar musulunci shi a wurin kafirar ne ko bai dace ba, kamar yana nufin cewa ya yarda da sallah da azumi da haji da duk ayoyin da suke magana kan wannan ya amince da su. Amma kowace aya ta yi magana a kan mu'amala, a kan shugabanci, a kan cinikayya da sana'a, kowane hadisi ya yi magana a kan wannan ya ce ga yadda za a yi yadda Allah ya tsara shi bai da shi ba kuma ba ya da bukatar sa, kuma Allah ya riƙe kayansa ko manzon Allah ma ya riƙe kayansa. To babu yanda za a yi mutum yi wannan tunani ya gamu da Allah da wannan aƙidar kuwa ya sa ran cewa zai yi cikin aljanna ba zai yi ka'ida, sai ka yarda da dukkan abin da Allah ya karanta, sai ka karbi dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi. Da a ce cikin abin da manzon Allah ya zo da shi za ka kasa kashi 100 sai ka dauki kashi 99.9 cikin 100 ka yi aiki da shi, ga kashi ɗaya ka ce ban yarda ba da wannan san san Allah ya rike kayan sa ka furce ma wannan. To yardar da kai da kashi 99.9 ba zai samu da kai daga wuta ba ranar tashin kiyama. دون شيء كذا كومي كم سألت يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لكن إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مقيما. وأن بسوك كافر سوى الله لمنزلتا ikin kokarin lalabe tsakanin Allah da manzansa sai suke mun yarda da kaza amma mun yarda da kaza ba, mun yi imani da bariya kaza amma bangare kaza da sashi kaza ba su yarda da shi ba. Suna son su dauki wata hanya ta tsakiya ita ba kafirci tsantsa ba dan su yarda da bangare na Al-Qur'ani, ita ba imani tsantsa ba dan ga wata bangare na Al-Qur'ani da biyu da kaza da su ba. Wata hanya ta tsakiya to suke su raba kafa يريدون أن يتكروا بين ذلك قبيلة سوف كيف لما جاء ماجي في باية تكون دنجين أنزعي ومن أنزعي بس الحقولي جد سينا تكتبه أما باية تكون دنجين دبوبي ومن كرن دبوبي بس تكتبه نعم باية دمون يتكاتك يا با سنة أخوان سلكي هن يتكاتك يا يريدون أن يتكروا بين ذلك قبيلة قال لك أولئك هم الكافرون حقا إنه مدى من سوني جافره فانقا هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا كما لن يمنوا كافرين كان بين عذابا مولا تنشا عذابا ميموني عذابا ميتاني تنظروا لك مثل كلا جدك ونمتيني ميمتاني كومر مطاني ميمتين سروسا إذن تجرقاتيا ميمتين سياسا ميمتين سيقبانشي ميمتين دوكيا cewa ya ji tsoron Allah dukkan wani kaikayi da yake da shi a cikin zuciyarsa game da shari'ar musulunci ya gaggauta tuba ya mazai janye ne mazai janye inda yana bukatar gamuwa da rahamar ubangijinsa in yana bukatar a sa shi cikin waɗanda za su fita aljanna su tsira daga wuta. Amma babu yanda za a yi haka ki wani abu cikin abin da manzon Allah zai ko da hatuwa shi ne kaga dai matsayinka musahabi addu'a atuwa shi ke kyamace shi to kai da Allah waje wannan kawai shi a ce manzo Allah shi take yi duk shi ke har an yi atuwa shi ne lokacin babu makilin babu dawo shi babu yawa inda wannan ina wani go mutum ya fada bakar magana ga wannan wallahi ba zai yi koyi kwani bai na mutum zalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata amalu in abinda Allah ya saukar ko da guda ɗaya ne cikin dari take aikin da duk kai mai kyau an riga an yi duk aikin da kai an riga an rufe me yasa munafikai aka yi musu alkawarin su da cikin mutumin da dukkan munafikai ne fitarkin asali min annas daga cikin ayyukan su sun je sun samu kafirai suka ce duk wani bangare cikin ku da kafa da kafa ya dace za mu yi suka karɓo wani bangare na gafirci ba duka ba suka rike wani bangare na imani suna yi ubangiji ta ala yake sakamakon su ne ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر لا في كل الأمر في بعض الأمر حتى في كثير الكافر إذا وبيكم تكون ساكي من الأمر اللي كنت نقول لكي الكافر أقول أن أعرف هذا ناكو إلى سندات سنفقر آلي ذات واحد ذات واحد سندات بزامن زامن وكم يلي أحسنان لأنك والله يعلم إسراره Allah ya san me suka sarranta suka koyi a duniya fa kayfa idza tawaffatuhum almalaiika yadribuna wujuhahum wa adbar ya ya alim sai zama lokacin da malaiku za su karbi rayukan su yadribuna wujuhahum za su rinka dukan dukkokin wa adbar an dubura haka malaiku za su rinka musu duka na tsiya lokacin mutuwa sai dai kai ba za ka gani ba ni ba zan gani ba in ma suna gadan asibiti ba ai kan biya ba za ka gani wani al'amari ne da ya shafi gaibu Allah ya ba da labari dole mu tattaka sababin mun samu daman ganin abin da ido ko mun samu daman gani ba Allah ya faɗa Allah ko ne gaskiya ne cikin abin da ya bani labari dalika da annahum mustaba'u ma asaba Allah wa kai rizwana fa ahbata amala ba da yanda za a yi kai wani abin da manzon Allah ya zo da shi ko ne kankan ta ta fara cewa wai za ka samu rahama to wai ne yasa mutane suke cin shari'a tun da duk da wannan dalilai a cikin shari'a nan Allah ya tsananta shari'a na kullu nabi ma wa sabihi nuha thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-awr fatabiha likulli ja'alna minkum shari'atan wa minhaja ja'alna tun da ke cikin likulli ja'alna minkum shari'atan wai yake magana da ita ba Allah ba yake kowace al'umma cikin su mun samu shari'a ba wai al'ummar annabi Muhammad kadai ba tun daga annabi Nuhu manzon farko zuwa nan kowace al'umma sai da aka samu ta biyu shari'a ba a kyale su tafi kalaje ba likulli ja'alna minkum shari'atan wa minhaja thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr haka aka ce da manzon Allah mun tsora ka akan shari'a tsari na al'amarin da yake dukan wahayi fattabiha ka bi wannan shari'a wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun kada ka bi su yanzu yanzu kasan wadanda ba su sani shari'a la kun min ad-din ai shar'anta muku wani tsari na addini yanayi na addini salo na addini ma wasa bihi nuha kwatankwacin abin da aka yi wasiyya da shi ga annabi Nuhu alaihi assalam wanda zai auhaina ilai wa ma wasana bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tafarraqu fihi to tunda Allah ya karanta shi ke haka kuma shi ya halitta shi ya halitta ne mu da su gaba ɗaya da su mallaka da gidi yana da dama ya yadda ya ga dama da mu kuma ya halitta mu ne dan bin wannan tsari wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yu'minun illa Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin dan wannan Allah ya halitta mu dan mu shari'a amma to me yasa waɗansu daga cikin mu cikin shari'a duk da waɗannan ayoyi duk da waɗannan hadisi duk da wannan tsawa da Allah ya yi cikin al-Qur'ani mai girma me yasa waɗansu suke cikin shari'a su dai masu mulki da suke cikin shari'a musamman dai mai mulki a Najeriya dalilin cikin shari'a sun riga sun saba da handamar kuɗaɗen jama'a sun riga sun saba da sace kuɗaɗen talakawa idan shari'a ta zo kuma za ta hana su da su suke ganin shari'a ta ci karo da son zuciya don haka sai dai ta yi haƙuri don haka son zuciya a madadin zuciyar a ba ta haƙuri abu shari'a da aka ce shari'a ta yi haƙuri abu son zuciya wannan shi ne babu wani abu da ya wuce wannan babu wani abu da ya wuce wannan domin kowa ya riga ya san yadda kasar nan Allah ya ba ta arziki abin mamaki ne talaucin da mutane suke abin mamaki ne a ce an je asibiti ba samu magani ba abin mamaki ne a ce an je makarantun firamare ba malamai ko akwai malaman da ba su da qualification mai kyau ko akwai malaman ba kayan aiki abin ka kai shine a ga hanyoyi a karkashin babu hanyoyi duk kuɗaɗen da ake samu ya ake da su duk kuɗaɗen da ake samu sakan da Allah ya ake da su tambaye ku a kowace jiha daga cikin jihohin Najeriya nawa ake ba ta a kowane wata ka san ta daga gwamnatin tarayya mu ɗauka mafi ƙanƙanta abin da za a baiwa kowace jiha mafi ƙanƙantar abin da za a baiwa jiha shine a bata miliyan miliyan har 700 naira miliyan 700 a kowane wata shine kasanta daga gwamnatin tarayya a wata jihar daga mutanen ta miliyan 2 ne amma an bata miliyan 700 in ma za a raba wannan mutanen wannan kuɗin ya zai wannan fa ga kuma na kaso da ake baiwa kananan hukumomi ka san jiha daban ka san karamar hukuma daban karamar hukuma mafi karancin abin da za a baiwa karamar hukuma shine miliyan 1 a kowane wata kowace karamar hukuma to ita gwamnatin tarayya ɗan uwa ba da mama me take samu kuma ki gida aljihunta wannan bangaren ta zama la ta fa'alu amma ta fa'alu ita an hukum da fa'alu ba wanda ya tambaye su ya yake zamu ba wanda ya tambaye wani to saboda ne mutane sun riga sun saba da rashin da abin nan ya zama dai an saba ne duk shekara gwamna yanzu ya zauna a gidan rediyo ko talabijin ya karanta fadi ma'aikatar ilimi an ware mata miliyan kaza ma'aikatar kiwon lafiya an ware mata miliyan kaza wannan sabo ne dan mutane suke amma ba dan za a yi aiki ba dan za a yi aiki da wannan ban sabo ne kawai an saba karanta amma duk gaba ɗaya sai kake so wannan kudaden ba ka isa a fannin talakawa idan aka ware miliyan 100 za a yi wa talakawa aiki aka faɗa a rediyo da talabijin da jarida to idan talaka ya ci sa'a naira 100 ne ta wajen kasuwa ne cikin miliyan 100 da aka fada sai naira 100 ce za ta fito wajen in kala kai ta aka tsaya to kaga duk masu waɗannan tsare ba za su yi da shari'a ba duk wanda suka saba da cin waɗannan masu cin kuɗi na haramun ba za su yi da shari'a ba saboda shari'a ta ci karo da bukatun ta ci karo da soyayyen bukatun ta ci karo da abin da suke so a ci gaba da rayuwa shi yasa za su ta faɗa da ita ta kowace irin hanya da cewa sun mulki daga nan gurin sai waɗanda suke cikin malamai akan samu makiyaya shari'a a ƙasar malamai to wannan kuma abin da yasa suke cikin shari'a su ma suna da nasu bukatu wanda su kalo da shari'a da haka idan aka ce za a yi shari'a bukatu su za su biya sai an ce ba a yi sannan shari'a bukatu su za su biya ka ga duk malamin da ya saba da dokanci ya saba da tsubbu duk malamin da ya saba da irin wannan tambayar ba zai taɓa so a yi shari'a ba domin a yadda ake rayuwa ta jahilci shugabanni ba su san Allah ba ba su san shari'a ba kawai suna dangantuwa ne zuwa ga musulunci ba don sun fahimci musulunci ba sai ɗan kaɗan to waɗannan malaman suna ribatar wajen su ne za su yi musu roƙon Allah su za su faɗa wa Allah bukata ma'ana sai shugaba kana da bukata Allah bai san bukatar a sai ka ga wurin wanda ya faɗa wa Allah bukatar sannan ya biya jahilcin shugabannin ya sa malaman tsubu suke ƙarewa a yanzu ta kai kuma malaman tsubu sun fara buɗe ofisoshi yadda mai kamfani zai buɗe ofis ya sa telefon ya sa manya-manyan kujeru na alfarma da a gansu wallahi yanzu malaman tsubu sun fara yin wannan yadda kamfanonin suke ɗaukan waɗanda za su je su yi musu tallar kayayyakin yanzu ƴan tsubu suna ɗaukan waɗanda za su je su tallata su a Abuja su dinga kore amfanin ke je da tafkekiyar mota da salula a hannunsa ana jira sai yana tambayar waɗansu abokanansa waɗansu harkoki nasu da suka matsale sai ka aini ko ina da wani malami na komai na yana tafiya da dai alhamdulillah in za su tafi su koyon sa ƙarya ke kuma ɗan koren malamin ne in ya kai ko abinda malamin ne ta kuma shi ma daga jiki zai samu shi ke rayuwa to babu yanda za a yi waɗannan su shari'a dan shari'a ta ci karo da bukatun su suna alaƙa da mai mulki gwamna ko minista ko kwamishina ko wani famanin sakirkiri a wata ma'aikata ko wani babban darakta a ma'aikatar gwamnatin tarayya suna da alaƙa da shi amma ba alaƙar wasu ce masa kaza haramun ne ko kaza annan ne ko kaza ya dace ko kaza bai dace ba alaƙar ya zai yi tasa su a ce masa roƙon Allah kar a gane kuma ya zai yi saƙo su roƙi Allah a yafe saƙon in an je tashin kiyama din ma ba za a yi bayanin wannan saƙon ba wallahi har a koma malaman da suke da wannan yanzu ya za a yi dan Allah waɗannan su zuwa yanzu ya tunaninsu in dai an yi shari'a bukatar kula da shi dan dole wanda zai shari'a yi kokari ya san menene shari'a in ya san shari'a kuma zai gane bambanci tsakanin malami da tsantsu amma yanzu da bai san shari'a ba ya san Qur'ani bai san hadisi ba da malami da tsantsu da boka da alaramba da mai isriniya da mai dala'il duk malamai ne a wajen su dan baya da ma'aunin da zai bambanci kai har fa saboda makwabtaka da muke da shi jamhuriyar Niger a cikin waɗansu shugabannin da suka wuce baya akwai wanda suke exchanging ɗan bokaye da ƴan tsubbu tsakanin shugabannin mu nan da shugabannin mu na Niger shi shugaban Niger yana da wani boka a wani gari shahararre wanda yake sai an mutu da shi sai an suka fada a je garin a je a gan shi su ma nan gudun suna da waɗansu bokaye a cikin waɗansu lungun duwar su ma sai an sauka ta fita an tafiya ta a je a gan su sai wannan ya taimaka wannan da gogansa wancan ma ya taimaka wancan da gogansa ba abin kunya ma a ce an tura jirgin saman shugaban kasa ya ke ta hazo ya ke ta yi Najeriya ya shiga Nijar tuni shiga kamar yin jirgin shiga wani daji don ya sauko wani boka ya kawo shugaban sarki a Abuja duk an yi wannan a Najeriya kuma ana cikin yin wannan ya zuwa da kashi da ta kai matsayin da musulman mu shugabanni idan suna da abokanai 'yan siyasa ko sojoji da suke tare ko manyan jami'an gwamnati irin yadda musulman mu za su ɗauki irin wannan ɗan tsubbun su tura su umara su je su yi musu roƙon Allah kan bukatun to haka suke ba da aran malaman nasu da kiristoci ma su je su ma su tura su umara su je kuma a yi musu roƙon Allah kan wai bukatun su kuma su ma tafiya to irin waɗannan malaman suna nan da yawa za su fito da bari ga za su fito da mota za su fito su dakulu su yi magana a radio ko a talabijin ana ganin jeji ne malami ne wali ne kusa da yake da Allah bayan ya fi kowa ne su da Allah ba abin da ya alakanta shi da fadar annabta don manzon Allah ya nuna al-ulama'u warasatul anbiya malamai magada annabawa ne annabawa kuwa ba su gaji dinari ko dirham ba sun gaji ilimi ne ilimin suke aiki da shi suke yaɗa shi tsakanin al'umma tsoratar da mutane suke game da tashin kiyama su game da jarabin da ke gaban su na zaman kabari amma ba malamin da komai ta dauko halal ne komai ta dauko ya san yadda zai faɗa wa Allah wai sai a wuce ba ko komai ta dauko cewa an yi shari'ar musulunci ba dan ta ci karo da bukatun su ta ci karo da soyayyen zukatun su kuma su suke yaudarar shugabanni su suke taimakawa wajen lalata shugabanni shugaba ya zauna kan kudin jama'a amma in sun tashi su nuna mata yalwar rahamar ubangiji a madadin su faɗa mata girman azabarta sai su yi Allah gafurur rahim ne Allah mai rahama mai jin ƙai ne kuma duk abin da za ka ɗauka na dukiyar jama'a ai in bai ka tuba Allah zai karɓi tubanka kuma duk abin da ka ɗauka na dukiyar jama'a in dai ka je ka yi umara ai shi ke nan magana ta riga ta kare ko kai aikin haji dan manzon Allah ya ce man hajja falam yarfus walam yabtuk kharaja min dhunubihi ka yawmi kharajat ummuhu min dhunubihi ka yawmi walad ummuhu wato dukkan wanda ya yi aikin haji ba tare da ya yi alfarja ba ba tare da ya yi fasikanci ba ya fita daga zurubinsa kamar ranar da mahaifiyarsa ta haji sai su kafa hujja da irin wannan hadisi ko manzon Allah yake dukkan wanda ya umara cikin ramadana matsayin umara cikin ramadana kamar aikin haji ne tare da ni sai su kafa hujja da irin waɗannan hadisan su yaudari mutum bisa ga wannan cewa aiki kenan Allah ya yake masa irin waɗannan hadisai da ayoyi waɗanda suke ɗauke da alkawali na rahama idan aka tashi wa'azi na fi sabilillahi musamman ga wanda yake zunubi ba a karanta masa hadisan da suke nuna yalwar rahama har sai bayan an fara karanta masa ayoyi da hadisai da suke nuna girman azaba domin ayoyi da hadisan da ke nuna girman azaba su ne za su sa ya kaɗu ya damu ya tsorata ya firgita har sai ya kusan tsere tsamba ne kuma sai a kawo masa ayoyin rahama don ya samu tuba amma mutum ya yi zunubi sai ka zo ka ce ai Allah yana da girman rahama bayan maka tsoratar da shi girman ba na dama ya yi kan zunubin ba kawai ka karantar da shi fadar rahama to ka injiza suke ne zai kara zunubi an gane ko dan ko alama bai dace ba wani balaraban kauye ya zo ta nan sauraron wani malami yana karatun alqur'ani sai ya karanta fadin Allah ta'ala cikin suratul baqara fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allah azizun hakim a madadin ya karanta wannan fa'lamu anna Allah azizun hakim sai ya ce fa'lamu anna Allah ghafurur rahim fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allah ghafurur rahim balaraban kawai ne sai kai wannan ba zancen Allah bane yana take ba zancen Allah bane ayat ta Qur'ani yake in ko Allah ne ya wannan zancen to ya zuga mutane su yi zunubi kenan dan cewa fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat idan har kuka kauce wa tafarki bayan ko hujjoji sun zo muku kun sani ko kauce fa'lamu anna Allah ghafurur rahim ku sani Allah bai gafara da zai kai ne ma'ana ku ta kaucewa kenan dukki shi ne da ba ce wannan zancen Allah ne sai wani sai kai wai ya karanta ayar sai ce na ce mai fa'lamu anna Allah ghafurur rahim sai kai ka sani wannan mummunan kuskuren ya mummunan fahimta din ai yadda take fa'lamu anna Allah azizun hakim in kun kauce wa gaskiya bayan kun san gaskiya ce da din ku kauce to ku sani Allah aziz ne mai rinjaye ne akan al'amuransa ba wanda zai gagare ki idan ya kangare masa hakimin mai hikima ne duk abin da ya maka na hukunci bai zalunce ka ba adalci ya maka ke yanzu na ji baka wai arna ya harbe ɗansa ko to saboda haka kaga wato a ce kuskure ne mutum ya shiga cikin zunubi ya yi dumu-dumu ya saba da satar kuɗin talakawa da ha'intar jama'a sannan kuma a maimakon ka karanta masa ayoyin da ke nuna girman azaba sai ka zo kawai kana nuna masa ayoyin da suke nuna fadin rahama ba na dama yayi ba ba wani abu yayi ba wanda kamata yayi ka fara karantar da shi ayoyin azaba kai da namu zai wannan laida mana sannan idan ka ga ya damu ya shiga halin da kanka ya fara nadama sai ka karantar da shi ayoyin rahama dan ya samu tuba haka ake yin ka'idar kenan amma mutum zai yi ka sai ba komai fa Allah ghafur rahim wa ta rahmatu kulli shay baba na wasi ka kulli shay rahmatun wa ilma sai ka karanta wannan kitabi to kaga anan kuskure yake zuwa to wannan kuskuren sai yasa da yawa daga cikin shugabanni sai amomi na local government da sarakuna na gargajiya da gwamnoni da ƴan majalisar jiha da ƴan majalisar tarayya da ministoci musulmi sai suka dauka duk yadda za su yi mana ha'inci to babu komai in dai sun je sun yi aikin haji to manzon Allah ya ce idan ka yi aikin haji tatattun aikin haji to ka fita daga zunubi kamar ranar da mahaifiyarka ta haife ka dan haka komai sun ci banza duk kudin da suka sace na kamar hukuma ko na jiha ko na tarayya ba komai waɗansu ma suna ƙara da cewa in ka gina masallaci don Allah Allah zai gina maka nasu gidan a cikin aljanna dan haka sai su yi gida katin gida 300 by 300 meter sai su zo su yi masallaci dan kankani ta huɗe mutum biyar sai su yi dogor asumiya suna sa sashi ɗin kare da sufari ko Abdul Basit gida suke a tashi kiyama Allah ya nuna musu gidansu a aljanna don sun gina maka dan ƙaramin masallaci kuma duk malamai ne suka karantar da su wannan man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna wannan hadisi na cikin Bukhari duk waɗannan ayoyi da hadisi da su inganta su ne amma inda kuskure yake yadda aka shigarwa al'umma su anan kuskure yake wanda ya gina masallaci Allah zai gina masa gida aljanna ko ta yaya ya gina masallacin ko da kuɗin fashi da makami ne ko da kuɗin karamar hukuma ne da ya sace ya gina ko da kuɗin gwamnatin jiha ne ko da kuɗin gwamnatin tarayya ne ko da kuɗin wani kamfani ne ya yi maguɗi shi ake nufi kaga da sai ka tunatar da su hadisin inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya karɓa sai mai tsarki to kuɗin da ka wawure na karamar hukuma ko na jiha ko kuɗin da ka wawure na gwamnatin tarayya ko na wata ma'aikata ta gwamnatin tarayya da kake aiki ka wawure waɗannan kuɗin lokacin da suke hannunka tsarka ka ne da shi ne don haka duk aikin da ka yi na ibada Allah ba zai karɓa ba ka gina masallaci kai ka cikar Maiduguri gaba ɗaya da masallatai da kuɗin sata ka je ka gina gidan marayu da kuɗin sata ka ɗauki alaran momi 20 ka kai su aikin haji da wannan kuɗin ka ɗauki waɗansu 30 ka kai su umara a goman ƙarshe da wannan kuɗin wallahi tallahi ba ka da lada daidai da ƙwayar zarra ba ka da lada ko mitsƙala zarrata baya ga wannan ka zo ka zauna kullum ka yi istighfari sau miliyar bayan ka kananne kudin karamar hukuma sun zama naka ka kananne kudin jiha sun zama naka ko kudin ministry dinka sun zama naka an yi kungilar ƙarya da tuwatuwa da kai sai ka zo ka zauna astaghfirullah astaghfirullah kullun sai kai miliyan daya kullun miliyan daya sai safa da yamma kai karatun alqur'ani ka sauke kai halala kai istighfari ka karanta alqur'ani kai hada da zabura da linjila duk ka karanta wallahi tallahi Allah ba zai yafe maka ba daidai da fitika daidai da kwandala ɗaya Allah ba zai yafe ba saboda yadda al'amari yake zunubi da yake tsakaninka da Allah na kayi zina zunubi ne tsakaninka da Allah kayi tata zunubi ne tsakaninka da Allah ka sha giya zunubi ne tsakaninka da Allah shi ne in kai tuba ta gari tuban da ta kunshi nadama da dana sani akan abin da ya wuce baya kai istighfari sai Allah ya yafe maka amma laifin da ya shafi haƙƙin wani ka shiga wani kai wa sata faki kai wa wani yankan aljihu kai wa wani same kai wa wani a harkar kasuwa ne ka cuci wani ka zalunci wani ma'aikacin gwamnati ne ya ɗauki kuɗi daga tuskar gwamnati ba ta hanyar da ta dace inda za ka yi istighfari sau miliyan Allah ba zai yafe ba dan ba haƙƙinsa ba ne haƙƙin mutane ne idan kana so a yafe sai ka bi mataki ɗaya daga cikin biyu duk abin da ka sa ka zo ka mayarwa da gwamnati kayanta to sai ka yi tuba ka yi istighfari sai Allah ya yafe in ba ka yi wannan ba sai ka shiga gidan rediyo ka sai fili wanda za a ji ka a dukkan jihar ka shiga talabijin ka ce ya jama'a lokacin da rike mukami kaza na kasu miliyan 100 daga cikin kudin gwamnati da sunan gina gida da mota kuma ga shi yanzu ina nadama kai mutu da haƙƙinku ina fatan a yafe mun a yafe mun idan duk talakawan da suka saurare ka da suka ce sun yafe to Allah ma ya yafe idan talakawan nan kashi biyu cikin uku suka ce sun yafe kashi biyar suka ce ba su yafe ba to wallahi ba za a yafe maka ba
kai mukaddara duk talaka an kasar sun yafe sai guda daya aka je aka same shi manomi ne yace wa mu da aka hana taki wallahi ban yafe ba
wallahi Allah ba zai yafe ba sai ya fitar da haƙin manomin nan guda
na'am
to dan ne muke yaudaran kanmu sai malamai su zo su ce mana in mu sarakuna ne duk barnar da muke da sunan sarautar gargajiya in mu masu mulki ne duk barnar da muke da sunan farna in aka yi tuba Allah zai yafe in aka je umara Allah zai yafe in aka je aikin haji Allah zai yafe sai ke su ce da kai inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbulu illa tayyiban ai hadisi yana nan cikin wannan hadisi Allah mai tsarki ne baya karɓa sai mai tsarki dukiyar sata da kasa ta a gwamnati da dukiyar fanki da mukami da dan fanki da mukami ya kwata da dukiyar da dan sani ya sata dukkan su a cikin wannan ba ɗaya daga cikin da zai zama tayyib tunda ko ba ɗaya daga cikin su da zai zama tsarkakkiyar dukiya idan ka yi aikin haji da ita in ka yi umara da ita in ka ciyar da miskinai da ita in ka gina masallaci da ita wallahi Allah ba zai karɓa ba inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban wannan shine abin da yake dole mu gane ga waɗansu hadisai da na ɗauko su daga cikin riyadu salihina zan karanta mana su mu ji dan waɗanda suke satar dukiyar jama'a ko ake haɗa kai da su malaman da suke ɗaurewa wannan ɓarayin zaunatin gindi su ji waɗannan hadisan su faɗa mana matsayinsu game da wannan hadisin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko hadisin Abu Huraira manzon Allah ce man kana indahu mazlimatun li akhihi duk wanda ya kasance a wurin shi akwai dukiyar zalunci ta dan uwansa ya zalunci dan uwansa ya rike dukiyar min irdihi abin zalunci kowane irin nau'in abin zalunci min irdihi mutuncin sa ne ka zubar aw min shay'in ko kuma kowane irin abu ne da ya shafi dukiya ko wuninsa duk wanda a wurin sa akwai haƙƙin dan uwansa na dukiya na mutunci na jininsa falyatahallalhu minhu al-yawma yemeni ya halatta masa shi yau yemeni ya yafe masa shi yau da annabi yace al-yawma yana nufin a yau a gidan rayuwar duniya qabla an la yakuna dinar wa la dirham tun kafin wata rana da za ta zo wanda babu dinari babu dirhami babu dala babu sefa babu sterling pound babu naira babu dirhami babu dinari in kana lahu amalun salihun in mutun yana da aiki na gari ne da yayi ko kaza minhu bi qadri mazlimati sai a dauki wannan ladan aikin na garin da yayi gurgudan zalunci wannan dan uwan da ke a baki wa in lam yakul lahu hasanatun in baya da dangin ayyuka na gari o khiza min sayyi'ati sahibihi sai a dauko zunubin dan uwanka sai da yayi da kan barasa da yayi da zunubi yayi fa humila alayhi sai a dora maka kai tunda baka da abun biya ma'ana ran ta ce kiyama haka za a yi al'amarin dukkan barawon da ya saki dukiyar jama'a ko ya kashe wani ko ya zubar da jinin wani dukkan jami'in gwamnatin da ya saki dukiyar jama'a kar ya dauka cewa da istighfari da haylala za su sa a yafe maka manzo Allah ta yake ne ne yafe maka a yau yi wanda ka tata din kai bayani ya yafe ko ka baki kayan ka in ko ba haka baranan tashin kiyama hukuncin da za a yi shi ne ayyukan ka da kai na gari in ma kana da su din sai a dauko su sai a rarraba talakawan gaba daya a ce ka zalintuwa ne sai a dauko sallar ka sai a baki ka zalintuwa ne azumin ka dauko a baki ka zalintuwa ne aikin hajin ka dauko a baki ka zalintuwa ne kiyamul layl sai azumin ka dauko a baki har na danta gaba daya na ayyuka su kare kuma sauran jama'a da ka zalinta dan jama'ar jihar ka mutum miliyan 2 ne zuwa sama akwai sauraki ko kai ne kwamishinan kiwon lafiya ko kwamishinan ilimi ko kwamishinan yaɗa labarai ko kwamishinan ƙasa da safiyo ko kwamishinan wasiti a jihar da mutanen ta sun kai miliyan 2 ko 3 ai ministry ɗinka ko wata kamar hukuma suna da haƙƙi a kanka to sai a kirawo ka a zo a ce to dukiyar da ka zalunta ta waɗannan bayan Allah za a ɗauki ayyukanka ne na lada a basu ayyukan lada sun ƙare kuma har yanzu sauran mutanen ba ku biya su ba sai a ce to su ɗauko zunubinsu su da suka yi a ɗauko zunubinsu sai a ɗora maka ƙarshe sai a kora ka cikin wata jahannama a faɗa mun wani sarki guda ɗaya da wani malami ya taɓa zuwa ya karanta masa wani hadisi ko wani gwamna ko wani ɗan majalisa ko wani chairman na local government da liman ya je ya ce salamu alaikum ya shigo ya ce na zo don in karantar da kai hadisin annabi a faɗa mun wannan hadisi kuma rawahul bukhari imam al-bukhari ne ya rawaito حديثي ندبا فيما دجا عبد الله بن عمرو ابن العاص الله تعالى دا غريس يتي كان على ثقل النبي صلى الله عليه واله وسلم رجل يقال له كركرة
a cikin mutanen da suke bin annabi kira da amincin Allah su tabbata gare shi, ko a cikin kaya da annabi ya bari an samu dukiya ce ta ganima ko dukiyar zakka ko ta sadaka an tara, cikin waɗanda aka ba tsaro aka ce ya kula da su a ko wani mutum ana kiransa kirkiratu, famata sai kirkiratu ya mutu. Fa kala rasulullahi, sai manzon Allah ya ce huwa fil nari, kirkiratu ana wuta, kirkiratu kan ana wuta. Fa zahabu, sai sahabbai suke ta tunani mai kirkiratu yayi, mutumin da manzon Allah ya sa shi to sifa, ku ce sifa din manzon Allah kuma zai wuta ka ji fa. Dan ko wani malami ya dare maka gindi a nan gari ya ce shi sharifi ne, shi wali ne, shi jikan annabi ne, ka san cewa a wani matsayi zaka samu kanka, da shi so sifa din manzon Allah, manzon Allah da kansa yake huwa fil nari. Fa zahabu, sai sahabbai suka tafi, yanzuruna ilayhi, suna bincika wai wani laifi yayi, wani laifi yayi, a bincika gidansa a ga me ya kaso ya ajiye me yayi. Fa wajadu aba'atan kad ghallaha, sai suka samu babban riga wanda ko jamfa babu wanda ya sa ta cikin kayan ganima, da ka'idar kayan ganima din fa kana da rabo a ciki, laifin ka me yasa ka dauka kafin a raba, za ka kai ka cikin wutar jahannama. Mun faɗi wannan saboda akwai waɗansu baragurbin malamai da yanzu ke ba da fatawa ga masu sata a ƙaramar hukuma ko a jiha, sai su ce wai ita Najeriya idan an raba kuɗinta kana da wani abacin kuma babu, ta ce a yi da kaso a ciki, to abinda ka sata miliyan goma in za a raba kuɗin Najeriya kila raban ka ma ya fi miliyan goma, ta haka wannan ai ya halatta. Suna nan suna faɗa, to ka ji kai da ka sata ga kirkiratu, annabi ya sa ki su so kifa a kayar ganima, kayan ganiman da inda ya yi haƙuri an raba zai samu, in baya cikin mujahidun kila yana cikin alfuqara, dan Allah ya ce wa lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa bin as-sabili, to ake ba ganima kila in baya cikin mujahidun to yana cikin ibn as-sabili, in baya cikin ibn as-sabili kila yana cikin yatama, in baya cikin yatama kila yana cikin al-masakin. Amma duk da haka laifinsa ya sauka kafin a raba aka ce yana cikin wuta. Wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito. Daga nan sai hadisin Umar ibn Khattab. Duk hadisin da zan kawo mana Bukhari da Muslim ba wai dan sauran buku inganta ba, dan in kawo gidigan wanda babu kaulani hadisi ne ingantacce kamar rana lokacin. Hadisin Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab yace lamma kana yawm Khaybar aqbala nafarun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa sallam. An yakin Khaybar an kare a shekara ta 7, sai ga wani gungu cikin sahabban manzon Allah sun taho, fa qalu, sai suke cewa fulanun shahid wa fulanun shahid, sununa wani sai Allah sarki wani yake hada, Allah sarki wani yake hada, Allah sarki kamar da suka tare ma'aikata kaza yake hada, Allah sarki commissioner kaza yake hada, Allah sarki ga wani gwamnati sarki ma yake hada, Allah sarki ga wani chairman nan da wani councilor duk sun yi shahada, fulanun shahid hatta marru ala rajulin, har suka zo kan wani mutum. Faƙalu, sai suka ce fulanun shahid wani ya yi shahada, faƙala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ce kalla, yake a'a, inni ra'aytuhu fil nar, ni na bin shi cikin wuta ba wata shahada da yayi, fi burdatin ghallaha aw aba'a, cikin wani gado da ya sata, ko aba'a babban riga wanda take ko jamfa babu, dan aba'a ita ce rigar da ake haka kamar dai alkabba da muke cewa, da shi aka je yakin fa, ga shi ya mutu a wajen yakin, Allah ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihin bima atahum Allahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wa la hum yahzanuna, tare da duk wannan manzo Allah ce huwa fil nari, wani komanda zaka zauna karkashin gwamnatin ka sama da manzon Allah, wani yaki zaka je yau ka samu falalan wanda ya je yakin Khaybar tare da manzon Allah, an je Khaybar din tare da manzon Allah din, amma an saci kayan ganima malum malum babban riga ko jamfa babu, ko manzon Allah ya hukunta wanda ya wannan din yana wuta, to sai kawai yanzu ka zo ka saci karamar kudin karamar hukuma ko na jiha ko na abin nan kike nan ka je kai wata umara kai wa Allah wayo kenan ma, su mutane magani suke Allah ma da bala za a yi masa, idan aka yi satar sai a je a yi umara wai shi ne tsoron Allah ne, a je dawowa a dawo da ruwan zanzan wai duk mai tsoron Allah ne, sai wani sardi mai kwaya 30 ko ɗaurin aure a gaiki ke na ja a hanya jahili bai san batar mu ma ba da asali a addini. amma wai sai ka ja wannan mun zo balagana wato ga na Allah kai ko yadda mutum sai assalamu alaikum wa bazai assalamu wa warje ki
wai dikkar mu gane wai kar mu gane to mun gane mu dai kan mun gane
daga nan gurin mu je da ku hadisi wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi wannan wanda muka karanta yanzu daga nan gurin mu je da ku hadisin Adi ibn Umayra Allah ya kare da gare shi Adi ibn Umayra ke cewa sanin ita Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kulu man ista'malnahu minkum ala amalin manzan Allah ce dukkan wanda muka dora shi kan wani aiki muka ba shi wani mukami dukkan wanda muka ba wani political appointment dukkan wanda muka tsara kan wani aiki fatatamana mikhyatan fa ma fawqahu sai boye allura zuwa abin da yake sama da allura kana gululan yati bihi yawm alqiyama to daidai ki da su dukiyar ganima da aka sata sai ya zo da ita ranar tashin kiyama a rataye a wuyansa fa qama ilayhi rajulun aswad da manzon Allah ya faɗi wannan jawabin lokacin da zai rantsar da waɗanda zai bai mu aiki ko zai dora musu nauyin aiki sai wani bakin mutum ya tashi min al-ansari cikin mutanen Madina Adi ibn Umayra ke ka anni anzuru ilayhi yanzu nan da nake ba ku hadisin nan kamar ina hango shi fa qala sai ce ya rasulullah iqbal anni amalan sai manzo Allah rike mu kamun ka bazan karba ba rike ku musna cikin ka bazan karba ba rike director din ka rike famanan sa karkare bazan karba ba kana wa malak manzo Allah sai me ya hana ka karba kada sai ce sami suka ta kulu kaza wa kaza na ji ka ce duk wanda muka baiwa aiki sai ya saki allura zuwa abin da ke sama da ita sai ya zo a rataye da ita a wuyan ranar tashin kiyama kana sai manzo Allah ce wa ana aquluhu alana eh yanzu ma ina kara fada malista amalnahu ala amalin wanda duk muka dora mu aiki muka baki wajibi bal yadi bi qalilihi wa kathirihi ya kawo abin da yake hannunsa komin tsantsanta su komin yawan sa kare shi fa ma utiya minhu akaza duk abin da ka'idar aiki ta bashi na albashi da allowances yaki hani amari babu laifi wa ma nuhiya anhu duk abin da ka'idar aiki bata bashi ba in ta hato ya rubuta shi wallahi dukkan wani da ya saki dukiyar talakawa yana ganin ba a gane ba ya ba auditor sun hanci ba su gano ba wallahi ranan tashin kiyama sai ya zo da ita a daura a wuyanta a daure a wuyanta a rataye a wuyanta wannan hadisi Muslim ya rawaito shi mu je da ku zuwa ga hadisin Abi Humayd Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi Allah ya kare da gare shi kale yace ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam rajulan min al-azdi yuqalu lahu ibn al-lutbiya ala as-sadaqa manzon Allah ya dora wa mutum wani mutum ya bashi mukami ya bashi aiki ya dora shi kan dukiyar zakka mutumin yana cikin kabilar Azd ana kiransa ibnul lutubiyya manzon Allah ya dora shi kan dukiyar zakka ya kula da ita yanzu wanda aka dora dukiyar zakka ba yana da haƙƙi a ciki ba yana da haƙƙi a ciki asalin daga kama an ce a bashi inna masarakatul fuqara wal masakin wal amilina alaiha kaga yanzu yana cikin al amilina alaiha wannan ma kadima yayin da yaje karɓar zakkan ya dawo kala sai yace da manzon Allah haza lakum wa haza uhdiya ilayya yace wannan dukiyar zakka ce da na karɓo daga wajen talak daga wajen mawadata ga ta na kawo wa haza uhdiya ilayya wancan dan karamin ragon da ka gani kuwa kyauta suka bani wancan wancan gero da ka gani dame daya ko iragon ma karama kyauta suka bani wannan dai shi ne zakka wancan kuma kyauta suka bani alheri kenan nasilar aiki ce wannan albarkar ofis kenan ba haka mutane suke kira ba kyauta aka ba ni ba ni na tabbaya ba ba ni aka yi kyauta da manzon Allah ya ji haka sai ce fa qala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana sadiqan manzon Allah ce wallahi la ya'khudhu ahadukum minkum sha'an bi ghairi haqqihi illa laqiya Allah ta'ala yawm al-qiyamah yahmiluhu yawm al-qiyamah yace wallahi babu ɗaya daga cikin ku zai dauki wani abu ba tare da yana da haƙƙin dauka ba fati sai ya zo gaban Allah yana tauke da ranar tashin kiyama in ka saki kujera a ma'aikata ranar tashin kiyama za ka saki da kujerar akan tafilin kiyama in ka saki tebur za ta zo da tebur a kan kafin kiyama, in ka saki motar gwamnati dan ana yin dabara saki motar gwamnati ka kyale mota ta mutu da jangal babu maintenance, sannan daga baya sai ka zo ka ci ayi gwanjo kuma sai ka tsaye antal khatm wal hakam, wato kai ne hukumar kai ne alƙalin kai kadai, kai ne mai gwanjan, kai ne mai saya ta suka daka shi ka daka kenan. Ma'ana kaga wannan daidai da ka dauke kayan jama'a ba tare da haƙƙin ba. To manzo Allah ce mutum zai gudu kiran tashi kema da dauke da kansa, yace fala a'rifanna ahadan minkum laqiya Allah yahmilu ba'iran lahu ruga aw bakaratan laha khuwar aw shatan tay'at, yace kada in hadir tsaye daga cikin kuranan tashi kiyama yana dauke da rakumi yana kuka irin na rakumi shine ruga, ko yana dauke da sa yana kuka irin na sanuwa shine khuwar, ko yana dauke da akuya tana kuka irin na awaki ne shine shatan tay'ar. Manzo Allah ce dukkan wanda ya saci akuya ko ya saci tsintiya ko ya saci rakumi zai zo a dauke da shi a kansa a farfajin kiyama, jama'a suna kallon sa. Ina jin ba wanda ya taba ganin wanda yake dauke da rakumi a kansa, to a kiyama za ga barawon rakumi ya zo da shi a kansa, barawon fijo ya zo da ita a kansa, barawon daloli ya zo da su a kansa, barawon tarakka ta noma ya zo da ita a kansa. Duk wanda ya saki wani abu manzo Allah ya faɗa ce wallahi sai ya zo da shi a dauki a kansa ranar tashin kiyama, dan ai maka fallasa domin yawma tubula sara'ir, ranar da za a tona hasirai kowa cikin riga yanzu ba a gane shi ba, sai ranar tashin kiyama za a masa fallasa yawma tubula sara'ir, kenan ranar da za a tona hasirai. Bayan manzo Allah ya faɗa wannan thumma rafa'a yadayhi hatta ru'iya bayadu ibtayhi, sai manzo Allah ya ɗaga hannu har aka hango kyallin hamatarsa. فقال يتي اللهم هل بلت يتي يا الله في النائسر يا الله في النائسر يا الله في النائسر فحدثنا كيوا نعم كائسر نعم كائسر دكا من دي باكا شوتا دا سنن مقامنكا إذا انت كربا دي دي كده تنهن دكا من دي باكا شوتا تكربا إن شوتا تكتي سبيل الله يباكا باين كاير تايمنا فهكم بأي تتانو لسنانا tsohokun sojoji da tsohokun 'yan sanda na muke da su, babban manyan sojoji waɗanda suka 'yan ajin masu nauyi ba, kurata waɗanda suka sha wahala yanzu kuma suna nan amiratun nasu ba suna cikin wahala irin waɗannan na muke da su. To a je a same su mun abbas kyauta ta fi su billahi, tsohokun kamsunoni nawa ake da su, tsohokun do da eo nawa ake da su, ya je a basu wannan kyautar madadin sun yi iyali da yawa yanzu ba su da aiki sun riga sun yi ritaya sun bauta ma ƙasa sun yi hidima sun yi kaza, a je a basu wannan kyautar mana, sai kawai an yi abincin ɗinka kuma yana sai wani ya baka kisan ka ɗauka ke kati, wallahi tallahi cin hanci ne in ka ci ka ci hanci. Sunanta as-suhutu, wannan hadisin fa wanda ya rawaito shi ne Imam al-Bukhari da Imam Muslim. Daga nan gurin sai mu je kan hadisin Khawla binti Amir al-Ansariya wa hiya imra'atu Hamzata radiyallahu anhu wa anha. Khawla binti Amir al-Ansariya matar Hamzata ibn Abdul Muttalib, qalat tace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu, laji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق والله أقوى أنتم زاجي وأنتم تاني سنة كذا تكن ديك يا الله باتارة ده حكي با سنة تواتا وا سنة تفن تماوا تكن ديك يا باين الله كلكا وا باتارة ده حكي با فلهم النار يوم القيامة سنة دوتا إتكي مكومة سلامة تاكي القيامة وانا حديث سنة بخاري نيروجو. Sai mu ji hadisin karshe da zamu tsaya a kansa a wannan gabar maganar, hadisin Abu Huraira. Manzon Allah ce atadruna man al-muflis, kun san waye al-muflis? Ka'idar al-muflis a larabci wanda yake da dukiya a hannunsa amma ko bata kai mai biya bashin da yake binsa ba, kaga ai da shi da babu dukiya babu duk ne ke kalu sai sahabbai suka ce al-muflis fina man la dirham lahu wala mata, ai da an ce al-muflis a cikin mu shine wanda ba ya da dinari ba ya da haja ba ya da kuɗi kuma ba ya da wata kadara. Fa qala sai manzo Allah sai innal muflis min ummati, fi al-muflis cikin al-ummata man ya'ti yawm al-qiyamati bi salati, shine wanda zai zo ranar tashin kiyama ga sallah ta yi daidai, wa qiyam ga azumi ya yi daidai, wa zakatin ga zakata yi daidai wa ya ati kadisa tama haza amma ya zo an kama su laifin ya zagi wani ya dura wani ashar ya ci mutuncin wani wa kazafa haza ya yi wa wani kazafi ya ce wani mazinaci ne ya ce wani mai daiman maza ne ya ce wani mai kaza ne wa akala mala haza ya ci duke ruwa ne ya yi wa wani sama da fadi ya yi wa wani sata wa safaka damma haza ya kuma zubar da jinin wani fayuta haza minha sunatihi wa haza minha sunatihi sai ya dauki ayyukan sa dinnan na alkhairi na sallah da azumi da zakka da yayi sallah azumi zakka da yayi sai ya dauke su waɗannan manyan ibadoji a rinka daukan ladan ana bayar wannan da ya zubar wa jini ana bayar wannan da ya sace mu kuɗi ana bayar wancan da yawa ha'inci ana bayar wancan da yawa damfara fa in fan yat asanatuhu qabla an yaqdi ma alayhi in ayyukan lada suka kare da ya gama biyan abin da ke kansa ba ukhidha min qatayahum faturi hat alayhi sai a dauko zulubin waɗannan mutanen sai a dora masa thumma quriha finnari dan sai a tilas ta shi a shigar da shi cikin wuta wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito yanzu tsakaninku da Allah idan aka tara muku ɗan majalisa wai ba yana nufin nagarna ba ɗan majalisa duk inda yake kansuloli duk inda suke gwamnoninmu da kwamisinonin da daraktoci duk inda suke aka ce a zo a haɗa su muna son su yi bayanin sallah irin ta annabi wanda annabi ke sallo kamar ra'aytumuni usalli cikin dukkan mutum ɗari nawa ne sallar za ta kai labari mu ce ta zo mu ce nawa biyu ko uku cikin kowane ɗari to sai ko mu zo mu ce azumi ɗin tsantsa irin na annabi sai ko mu ce zakka waye yake fitarwa daidai kuma ya bayar ga wanda shari'a take ba wanda ransa yake so ba to wai kaddara ta sallar ma a ce sun yi daidai irin wanda annabi ya ce sallu kamar ayatu muni usalli azumin sun yi daidai zakkar sun yi daidai ga hadarin da yake jiransu in dai mutum ya saci kudin jama'a wanda bai sata ba babu ruwan ki ya tsira ga hadarin da ke jiransa to kaddara sallar da azumin sun yi daidai ga hadarin da ke jiransa za a dauke laga ba wancan to ina ga wanda ya satar kuma bai iya sallah ba kada abin yayi yawa wai sai gida huka abin yayi yawa ke ina ga wanda ya satar bai iya azumi ba ina da wanda ya satar bai ma san me ya zakka ba ko ya ake fitar da ita ba menene matsayin waɗannan sallar ma bai iya ba zakkar bai iya ba azumin bai iya ba fa altu kama ra'aytun nasa yaf'aluna haka naga ana yi ni ma nayi haka naga ni a garin mu ko ƙauyen mu ya an ce yi bayani ba zai bayani ba to ina ga wannan kaga sallar da yi ba tai ba kuma ya zo ya sata ma'ana ba ya da abin da zai biya mata kuɗi a lahira to in kana da abin biyar ma sakamakon mutum da ya gaji wuta zai bi to ina ga baka da abin biya ne mun ba da auda ke wannan hadisin Imam Muslim ne rawaito shi dan Allah wani malamai ne suke faɗa muku wannan wannan faru ya da salihin ne ba anan a masallacin indini aka wallafa aka rubuta aka buga ba riyadu salihin din da kuke ganin sa na Abu Zakariya ne shine Yahya ibn Sharaf An-Nawawi shine mai wallafin wannan littafin Yahya ibn Sharaf An-Nawawi kuwa ya mutu a yauce a cikin karni na 6 zuwa na 7 domin ya mutu ne a shekara ta 666 shekara ta 676 yau muna shekarar 1421 ne shekarar sama da barin duniya idan an faɗa a cikin da sai wani ya ɗauka cewa ai wannan maganar a masallacin ibini ne ake faɗa sauran gari ba haka ake faɗa ba to gashi dai ba a nan dai masallacin duk wani malami da yake zai zo ya faɗa muku ƙarya ko ɗan majalisa ko ku shugabannin ƙananan hukumomi ko ku gwamnoni ko ministoci duk malamin da ya faɗa muku ƙarya ya zo ya ƙure mu akan wannan littafin da ke ƙarya muka yi ba littafi ba ne. Hadisan daga Bukhari sai Muslim sai sa ban kawo wani sabon littafi daban ba kuma dukkaninku ai kuna yin cikin ku akwai wanda suka yi boko suka yi zurfi su je su sai Bukhari da Muslim su zo za mu nuna musu inda hadisan suka fi karanta da Turanci. Imam Bukhari da fassarar mu ba. To amma sai malamin zo su yi hukariya idan an yi roƙon Allah shikenan idan an yi addu'a shikenan ya an sauke Qur'ani an yanka rago shikenan wallahi tallahi waɗannan ba malamai bane bokaye ne ba su da alaƙa da malamta ta kusa kusa nesa kuma wallahi suka biye wannan ranar tashin kiyama yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'awakum an-nar wa ma lakum min nasirin sashin ku zai la'anci saki ku da su kuna Allah tsine muku su ma suna Allah tsine muku sashin ku zai kafirce ma sashi karshe makomar ku kudu su shine wuta duk malamin da zai faɗa muku da daki ku ji daki da shine ke son ku kenan dan baya jin tsoron ku baya bukatar abin hannunku ku bayar kar ku bayar wannan ku ta shafa amma zai faɗa muku gaskiya kuma dakin ta amma duk malamin da ya shiga ofishin gwamnati kamar ya kwaɓe takarminsa ai ba za a yi abincin shi da shi malamin ya je ofishin karamar hukuma yana kwaɓe takarminsa a ƙofar ofis kamar ya shiga zai shiga masallaci ai mun zo ne mai muku addu'a Allah ya taimake ku Allah kare mana ku ma'ana Allah kare mana ku ku yi ta mana sata idan kun zato ku ɗan san mana shi ne ma'anar su ke in Allah da ji abin nan na tsawaita magana a kan wannan a kan shugabanni da malamai don su shugabanni su suke laifin amma da yawa malamai suke zuga su kuma ba sa faɗa musu gaskiya yasa ƙaryar da suka faɗa muku don sun faɗa muku ƙarya kar ku ɗauka tunda ƙarya suka faɗa muku ko sun samu ujuri ranar tashin kiyama su za a tambaya ba ku ma sai an tambaye ku ku kwatanta mana ai cikin sun ba ɗaya bane ba idan ka murɗa wannan tashar ka ji abin da suke cewa mu ɗaya tashar mu ka ji ne suke cewa idan ka murɗa wannan tashar ana goge sai ka zo ka ce ai ba yanda zan yi daga gidan rediyo aka sa goge buɗe za ka samu tashar da aka sa kira'a amma ka buɗe tashar da ake goge kullum sai ka ce haka na buɗe na ji haka na buɗe na ji ba yanda zan yi ka ce rediyon mu nan ba tsoro ba dole sai ka ji goge suka ce haka na ji a rediyo ka ce rediyon mu na buɗe zai tashar in ba komai ka ce gaba ɗaya to wani malami kullum ya maka ƙarya ya maka fadanci sai ka ɗauka kuma shi kenan ai wannan ai malami ya ce ba komai ka ga ba komai ke da shi wallahi wallahi za ku yi bayani a gaban Allah ranar tashi kiyama duk wanda yake ba komai ya ji ke ka bayan shi ya gama cutar kansa malaman da ba san su da wa'azi ba ba san su da faɗakarwa ba sai huna nawa ne a nan garin su faɗa mana mutum nawa suka musulunta a kasar Borno kasar biyu din nan babu kirista wani ɗaya daga cikin tarihin waliyyai ko malaman garin ne ya taɓa tashi ya je cikin kasar biyu ya shiga mutum ɗaya musulunta a hannunsa ba sai yanzu a nan da ake wa'azi din a nan masallacin da sauran masallacin na sunna cikin gari kamar su Duriya kamar su masallacin Sheikh Muhammad Abba Aji kamar sauran masallacin inda samari suke matasa ba wannan matasan bane yanzu suke shiga ƙauyuka suna wa'azi ina sauran waliyan duk suna ina kawai su zan suna suna muku barazana wai su ne suka yi kaza su tsoratar da ku su suka sai shari'a su za su yi bayani yadda za a yi shari'a wallahi kuka biya musu za ku mutu ba ku yi shari'a ba kuma ku da su ku za ku Allah wallahi muna faɗa muku gaskiya ko min tsakinta ku bai wa jinsirku haƙuri ku karɓa kar su tsoratar da ku wai za wai idan aka wuce sashi za a shiga uku za a yi wane ne za a yi wane ne saboda su akwai jikokin annabi daga ciki ba a bata musu rai ma bata musu rai za a shiga uku wallahi akwai wata baiwar Allah a garin nan ta gomin waya matar wani babban mutum ce a nan garin tana kuka cikin wayar tana jin tausayi na ta je gidan wani mutum wanda aka ce mana sa'in sa da shi a kafar watsa labarai to shi kuma wannan mutumin wai jikan annabi ne ita tana jin tausayi na ga su ina rigima da jikan annabi kar wani abu ya same ni tana jin daɗin wa'azi na amma yanzu matsalar shi ne na taɓa jikokin annabi zai shiga uku na ce wannan ita ce matsala ta ce wata jikin sun na ce na rantse da Allah wannan ba matsala ba ce ba wallahi tallahi wannan ba matsala ba ce ba abin da za su yi ba su isa ba su yi ba su da kamar za su isa ba abin da zai faru ta ce wai malam Ja'far ne nake magana da shi ta ce Ja'far ne fa kike magana da shi ba abin da zai faru ko suke wa balagana ko suke damfara ko suke wa kofin addini suka sace muku imani suka raba ku da Allah da manzon Allah amma tun da aka fara tafsiri a nan masallacin ba sa so kafin ne tun da Sheikh Malam Muhammad Abba Aji ke ba sa so in sun isa su yi wani kulungu to mana a samu wata shekarar da ba yi tafsirin ba ai ba abin da yake muku barazana irin tafsirin kuma duk shekara kuma sai an yi to inda a ce suna da abin da za su hana ga yadda da yanzu ba a fahimtar addini haka cikin su a taɓa maganar shari'a samari ne suke maganar shari'a ne matasa ne suke masu san Allah masu san manzon Allah daga cikin nan ba wancan wanda suke fakewa da guzuma don su harbi karsana ba ma'ana su fake da fadar manzon Allah don su riba tunutar jama'a su samu kuɗi kaɗai amma wani malami ne ya kafa wata ƙungiya ta wa'azi biyu makarantar da mutane ya fita wata ƙaramar hukuma ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya fi kowa a kan raƙumi ya taso daga Makka zuwa Madina don ya isar da addini waye ciki daga Makka zuwa Madina kuwa kilomita 420 tur akan raƙumi ga jiza ga zafin rana ga duwatsu haka manzon Allah ya taho karkashin jagorancin mutumin da a lokacin da musulunta ba shine Abdullahi bin Uraiti malaman da suke nan garin waɗanda ake cewa waliye din waye baya da mota uku baya da mota hudu baya da mota biyar wa aka taba tukawa to yaje isar da wa'azi a yaje isar da musulunci a nan kasar biyu wa ya fito masallaci ya koyar da mutane ahalin da suka sani mutanen da addini ma babba ake bayar da ake dan gubu tsarawa haka ana wannan lullufi shi haka ana lullufewa ana abin nan kakkarewa to kuma shine wa waɗansu masu hunki za su suna jin tsoronsu in kuna jin tsoronsu kun ji tsoron tsumma wallahi kun bata jin tsoron tsumma za su yi muku ku tsaya ku bi Allah wallahi wallahi nauyin da Allah ya ba ku wallahi idan ba ku bi daidai ba sai Allah ya tambaye ku ranar da ba wani zai iya kare ku ranar tashin kiyama wallahi duk wani mai mulki gwargwadon girman mulkin ku gwargwadon matsalarsa nauyin shugaban karamar hukuma kan ya tsare mai kansila nauyin kwamishina ya tsare shugaban karamar hukuma domin kwamishina ya shafi dukkan jiha ne gwargwadon abin da ya shafi ma'aikatarsa idan ilimi ne dukkan makarantun jiharsa wanda suke gwargwadon shugaban karamar hukuma idan asibiti ne dukkan dan kiwon lafiya ne dukkan asibitocin da ke cikin jihar ka wanda suke karkashin sitar gamman kaga ya tsara wannan gwamna kuma nasu ya tsara na sauran har a je minista har a je kan shugaban kasa dan majalisa kuma kai kuma kana wakiltar waɗansu mutane in majalisar jihar ce ka san adadin mutanen da kake wakilta karamar hukuma nawa kake wakilta idan majalisar tarayya ce ka san karamar hukuma da kake wakilta ko adadin ƙananan hukumomi da kake wakilta in sanin ne ka san wannan kuma wallahi tallahi shugabanci ba wai daɗi ba ne da hutu manzon Allah ya ce da Abu Zar ina ganin kana da rauni kar ka yadda ka karɓi shugabanci ya ce shugabanci mutane na kokowar samun sa a nan gidan duniya su yi kamfen don su samu da ƙarfi ya ce wa inna haka ta kunu na dama ta na yawon kiyama ya ce ranar tashin kiyama abin zai zama musu na dama ya ce sai wanda ya riƙe abin yadda yake daidai wa daida dukkan wanda bai riƙe yadda yake daidai wa daida ba to wallahi tallahi zai gamu da Allah ranar tashin kiyama kuma duk kudin da ake tasa ta din nan ana tasa don kudi a karamar hukuma da jiha da federal government duk mutane gani suke Allah babu abin da zai yi ai wa'azi ya riga wuce gaban ku Maputo sun sai kunun zayyar shekara 30 ne ya kace kudin kasar gaba daya kasar ta zo za ta karbo baki kamfanonin shi ne za su bai wa kasar ta baki wakilan kamfanoninsa suka zo suna tattaunawa da wakilan gwamnatinsa don a bai wa ƙasarsa baki amma ƙarshe Maputo sun ce ko yayi da wannan kuɗin a ina ya mutu a Senegal ne ko a ina ne ya biyo mu a Morocco ƙarshe aka ɗauko shi mutum biyar suka jefa gawarsa rami suka yi tafiya ba kowa duk dukiyar da ya ɗauka tana ƙasar Turai Turawa sun rike su jufa dala miliyan 700 aka zo ga irin shugabannin kasashenmu na daban-daban na nan afirka sauke nan najeriya ba irin abin da ba yawa a bata ba malamai gaba ɗaya sun goyi bayansa suka ce sai ta zarce yan siyasa sun goyi bayansa soja sun goyi bayansa yan sanda sun goyi bayansa waye ya goyi bayansa duk kowa kawai zai ake ranar zartewar ta zo ta zarce ba su san ba cewa inna rabbaka la bil mirfa kafin ka ce tsiftawa da bismillah an warga zawa kowa lissafinsa Allah ya nuna shi ne Allah ɗin wanda ke shi ne azizun zuntikam shi ne zulkuwatul matin shi ne alimul gaibi wa shahada shi ne alkabir shi ne almuta'al shi ne lahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim wanda ya isa shi inda duk Najeriya za ta fi ta ɗaure maka gindi Allah ba ya yi da kai ka yi hasara inda duk Najeriya za ta yi yaƙi da kai Allah yana tare da kai kuma kai ne za ka ci nasara don Allah ce wa inna jundana lahumul ghalibun ku dan me za mu tsaya muna kata dan me za mu tsaya muna ha'inci kuma mu demokarasi din mu da muke ta Najeriya ta ƙarya muke makareta ne dan siyasar mu makareta ne mayaudara ne sai ɗan kaɗan sai ɗan kaɗan da demokarasi din da aka ji aka yi hoto ko sai yin ta America Bill Clinton ya yi shekara 8 yana gwamna a wata jiha ta America jihar California daga nan ya zo kuma ya tafi shugabancin America yanzu yana karshen shekara ta takwas. Shekaru nawa? 16. Shekara takwas a California yana gwamnan jiha. Shekara takwas a shugabancin America kasar da wadda ba kasar da take da karfin tattalin arziki. Amma a kwanakwanan nan ne abokanansa suka yi masa gidauniya, aka sa asusu a ce a tattara masa kuɗin da za a sai masa gida in ya sauka daga shugaban ƙasa ya samu gidan da ya zauna. Wallahi a kwanakwanan ne aka harhaɗa kuɗi karo-karo abokanansa suka yi. To kaga demokrasi kenan. Irin wannan demokrasi ne a Najeriya. Ni na tabbatar a yanzu a kai chairman ɗin local government ɗin da ya fi bulkinin tan kuɗi a Najeriya. Kuma cikin waɗanda suka hau kwanan yanzu na wanda ba su yi shekara biyu ba. Ba su yi ma shekara ɗaya da rabi ba. Akwai wanda ya fi bulkinin tan kuɗi. To saboda haka wannan wata irin demokrasi ce. Ba a yi da kuɗin da zai sai gida. Matarsa ta tsawon baki cikin harkokin mulki wata rana suka yi mata kashedi. Sai wakilin shugaban kasa ko matarka. Kar ta sake sa baki cikin harkar mulki. Kallar kace ita kamar ko wakilin shugaban kasa. Mu a nan gurin da yake akwai hauka tattare da mu, idan aka ce ga shugaban kasa, to shugaban kasan shi shugaban kasan maza ne, matarsa ta zama shugaban kasar mata. Ko kuma su raba. Su biyu su ne shugaban kasa a haɗe. Domin yadda zai kira wani sosai musu faɗa haka matar shugaban kasa za ta kira wani sosai musu faɗa. Na haka haka a lokacin Abata, ministoci da dattijai da wanda suka haifi Maryam da wanda suka girme ta suka je suka durƙusa suna mata gaisuwar sallah sun durƙusa an nuna sai NPA duk duniya ta gani ta ga bangaye.
Na'am.
In banda nan ana ke wannan dabbancin da shirme. Matar shugaban kasa wani je wani minista na wata ma'aikata ta je ta durƙusa tana gaida ita. Ka faɗi kasa da wata babbar riga wai sallah ka zo gaisuwar sallah. Matar gwamnan jiha ta tana cewa za ta sa kafar wando ɗaya da masu kaza. Sai ce mace kika sa kafar wando ɗaya da maza ya za a yi wannan. Banda rikin kunya ma da rikin mutunci da rikin sani ya zama. Duk a Najeriya ake wannan. A demokrasi ɗin mutum shirme wanda ba manufa. Jizo Bill Clinton ɗin nan kuma ya buga waya. Wayar telefon a cikin abin da yake bai shafi aikin gwamnati ba. Ya buga telefon ya yi amfani da ita. Nan ma sai da 'yan majalisa suka taka masa bin kar ya kara. Ila minti biyar ko uku ya buga ya yi magana da wani abokinsa. An ji magana sa cewa ba ta shafi aikin gwamnati ba. Wani fasin ya ike su ne na shi da abokinsa ba ofishiyali ba ne ba abubuwa. Sai aka zarge shi dan ne ya yi wannan kuma ya ce ya tuba ba zai kara ba. To irin wannan demokrasi din ake demokradiyya ya masu bauta wa demokradiyya a yi magana ce a yi demokradiyya a yi kansu yawo irin wannan demokradiyya ake yi. Mu a nan gudun wani hauka ake daban ba Allah ba ba manzan Allah ba demokradiyya ba wani hauka tsaba fata da fashi da damfara da laifi ne ake yi. To a cikin wannan sai a kasa samun ɗaya wanda zai fito ya zakara alaysa minkum rajulun rashid ko ɗan majalisa kuna majalisa a cikin ku a kasa samun mutum ɗaya na tsatsi da zai fito ya ce kai abu kaza da muke jikin jama'a bai halatta ba dan Allah in ya faɗa haka da shugaban majalisa da shugaban masu rinjaye da shugaban marasa rinjaye da gwamnan jiha sai isa su kore shi ko shugaban kasa bai so kore shi ba constitutionally din abu constitution din ba ya sa a kore shi ba. To ya tashi mu ne wa'azi cewa wallahi ni dai kaza da ake ɗauka da bikin zama ko an raba ni ba zan karɓa ba kuma sai na fallasa ku a rediyo da talabijin. A kasa samun mai tsoron Allah guda ɗaya, a kasa samun wani chairman na local government mai tsoron Allah guda ɗaya, wani kansila guda ɗaya wanda zai tashi yayi rigima ya ce dan me ake wadaƙa da bikin jama'a haka duk za a fito waje a shiga wuta. Don haka a yanzu abu guda biyu ne muke so in faɗakar a kai. Abu na farko dukkan wanda suka samu kansu cikin wannan barnar cikin wannan ba da kalaka da shirman har yanzu akwai lokaci in dai kana da numfashi da ka tuba. Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ah نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا وطن لك إيماني كي توبة زوجة الله توبة نصوحة توبة تكسية. التوبة النصوح هي التي لا أودة بعدها. توبة باب كوما ودبا يبا توبة مزوروبة وتوبة مزوروبة توبة لأن أنتوبة أنتوبة إن كنوا أن أثار ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم من بيئة بنجد إذن كان كريمكم كلا كمونا من أيكمكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار كما ذلك قدكوا الجنة ودكوا لموت قدانا كركس بينا إمتى يوم لا يخذ الله النبي والذين آمنوا معه رامن دا الله بازيكم يفد أن النبي لون لسك إيماني فارسي ذا saboda haka lalle ne kokarin tuba tun kafin lokacin ya kore bana tuba kana da falala. Allah ce inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Dukkan wani jami'in gwamnatin da ya samu kansa cikin wannan farlar yanzu ya ji tsakanin shi da Allah ke kulla azama na tuba. Dukkan wanda kasa din zai kai maka daga nan zuwa Damaturu, daga nan zuwa Abuja, daga nan zuwa Lagos, zuwa ina ne, daga lokacin da ya ji ya kulla azama ta tuba. Wallahi tallahi muna kaunar ku ne muke faɗa muku wannan in muka yi tsoro muka kyale ku Allah zai tafi mu mun gani mun ki faɗa sannan kuma mun haɗe ku kenan ba mu nuna muku muna kaunar ku ba amma mu faɗa muku da zafi da kakkausan harshe din saboda mun san a gefe ɗaya akwai ta yatsi nan tsoro da suke zuga ku kisa sai da zafi zafi kin ake dukan karfi idan karfi ya tsaka to so da tabulu da ruwa ba za ka fitar da shi ba sai an sa a cikin ne wuta sai an yi zuga ciki yasa dole a muku wannan wa'azin da kaucin da komai kauna ce kusa ake muku dan ka bai da lafiya za a ce ka zo ka jika daki dan garin zo ka baki wai ke san daki a duniya amma saboda kana son lafiya sai ka baki daki dan ka bai da lafiya da kan shi yake tafi da dauki allura a soka masa ya tsalle ihu kamar kai aka tsira amma saboda kana kaunta da lafiya ka dole aka tsalla masa wannan kanki dan ka bai da lafiya ake masa sakiya da wuta kuma duka yadda muna kaunar ku ne da haka muke faɗa muku irin wannan ko a hutubar juma'a ko a karatu na yau irin wannan saboda muna san mu yi abin da zamu fita gaban Allah kar Allah ya kama zama da laifin mun yi jiro mun kyale ba mu faɗa muku ba kuma lokacin da muke fama fuskantar wani mutum guda ɗaya wai mu fuskanci gangan jikinsa wani ɗan wani dukan wani na gari kaza muna magana da dukkan mai makaman shi yasa ba ma kiran suna sai dai mu faɗi mukamin irin yadda a nan akwai mukamin a nan a Borno to akwai shi a Yobe akwai shi a Bauchi akwai shi a Adama akwai shi a Kano akwai shi a Zamfara akwai shi a Sokoto akwai shi a Kebbi ba wanda yake shi shi kadai aka yi attacking wannan mukamin ake attacking ba su rike da wannan mukamin wanda suke da irin wannan halayyar wani mai jin tsoron Allah guda ɗaya ko da yana da rike da mukamin in ya ji an faɗi laifin ya san ba nashi bane abin zai damu ba zai faɗi mai yin sujudu kuskure ya ce mun hautu da mun tsira wanda ko ya san yana ciki dumu-dumu ya yi damal-damal da taɓo to kaga ya rage zai ya wanke kansa da wuri wallahi saboda haka shi ne abin da muke faɗa muku ku ji tsoron Allah ku tuba da ba sa ta dukiyar jama'a ko kuma malamai waɗanda kuke kin Allah kuke tsoye gaskiya ka tana da falala Allah ce inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin dukkan wani jami'in gwamnatin da ya samu kansa cikin wannan farnar yanzu ya ji tsakanin shi da Allah ke kulla azama na tuba dukkan wanda kasa din zai kai masa daga nan zuwa Damaturu daga nan zuwa Abuja daga nan zuwa Lagos zuwa ina ne daga lokacin da yaji ya kulla azama ta tuba wallahi tallahi muna kaunar ku ne muke faɗa muku wannan in muka yi tsoro muka kyale ku Allah zai tafi mu mun gani mun ki faɗa sannan kuma mun haɗe ku kenan ba mu nuna muku muna kaunar ku ba amma mu faɗa muku da zafi da kakkausan harshe din saboda mun san a gefe ɗaya akwai su yatsu nan ɗinsu da suke zuga ku kisa sai da zafi zafi kin ake dukan karfi idan karfi ya tsaka to so da tabulu da ruwa ba za ka fitar da shi ba sai an sa a cikin ne wuta sai an yi zuga ciki kisa dole a yi muku wannan wa'azin da kaucin da komai kauna ce kusa ake muku dan ka bai da lafiya za a ce ka zo ka jika daki dan garin zo ka baki wai ke san daki a duniya amma saboda kana son lafiyar sai ka baki daki dan ka bai da lafiya da kan shi yake tafi da dauki allura a soka mata ya tsalle ihu kamar kai aka tsira amma saboda kana kaunta da lafiya ka dole aka tsalla masa wannan kanki dan ka bai da lafiya ake masa sakiya da wuta kuma duka yadda muna kaunar ku ne da haka muke faɗa muku irin wannan ko a hutubar juma'a ko a karatu na yau irin wannan saboda muna son mu yi abin da zamu fita gaban Allah kar Allah ya kama zama da laifin mun yi jiro mun kyale ba mu faɗa muku ba kuma lokacin da muke ba ma fuskantar wani mutum guda ɗaya wai mu fuskanci gangan jikinsa wani ɗan wani jikin wani na gari kaza muna magana ga dukkan mai makaman shi yasa ba ma kiran suna sai dai mu faɗi mukamin irin yadda anan akwai mukamin anan a Borno to akwai shi a Yobe akwai shi a Bauchi akwai shi a Adama akwai shi a Kano akwai shi a Zamfara akwai shi a Sokoto akwai shi a Kebbi ba wanda yake ce shi kadai akai attacking wannan makaman ake attacking masu rike da wannan makaman wanda suke da irin wannan halayyar wani mai jin tsoron Allah guda ɗaya ko da yana da rike da mukamin in ya ji an faɗi laifin ya san ba nashi bane ai ba zai damu ba zai faɗi ne ya kuguri kuskure sai mun hautu dumun tsira wanda ko ya san yana ciki dumu-dumu ya yi damal-damal da taɓo to kaga ya rage zai wanke kansa da wuri wallahi saboda haka shi ne abin da muke faɗa muku ku ji tsoron Allah ku tuba daga sata dukiyar jama'a ko kuma malamai waɗanda kuke kin Allah kuke ɓoye gaskiya ku sani Allah ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin nas fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun ubangiji ta'ala ce dukkan waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na hujjoji da shari'a su ɓoye abin bayan mun saukar da shi cikin littafin mu to irin waɗannan Allah ya la'ance su masu la'anta masu la'ance su idan an ce Allah ya la'ance su ya nisanta su daga rahama ba su ba rahamar ubangiji duk wanda ya koya hadisi ɗaya da ya san in ya faɗa mai mulki zai gyara in ya faɗa wa sarki zai gyara in ya faɗa ma hakimi zai gyara in ya faɗa ma gwamna ko shugaban ƙasa ko minista ko kansila ko shugaba ƙaramar hukuma zai gyara sai ya koyi don ya shiri bar duniya ulaika yal'anuhum Allah irin waɗannan Allah ya tsine mu wa yal'anuhum al-la'inun ma sala anta cikin mala'iku da mutane da aljanu sun la'anta sun tsine mu albarka illa allazina tabu sai kun faso ma kun tuba wa aslahu suka zo suka gyara wa bayyanu abinda suka ɗoye jiya kuma suka bayyana suka fasa kwai irin yadda muke fasawa fa ulaika atubu alaihim Allah ce irin wannan zan karɓi tuban abinda yake bukata tuba gyara aiki bayani dan ka tuba sai kai shiru sai to da yana ce ba shi to yanzu kuma na zo da je na ce da kyau yanzu kuma na zo in ce ba kyau sai ka tuba kai dai daga yau ka daina cewa da kyau amma kuma baka yi bayanin kuskuren ka na zai ba har yanzu baka tuba ba kenan dan kar malami ya je boy je ya ce barna ne yanzu ya zo ya warware kanka a madadin haka bari ya shiri ya daina wa'azin gaba ɗaya dole sai ka zo ka warware abin da kake fadiya na abin da bai ci ba daidai ba duk abin da zaka tara dukiya ba zai amfane ka komai ba a gaban Allah ka tara duniya da abin da ke cikin ta gaba ɗaya ba zai fara maka komai ba a gaban Allah in baka bi Allah ba inna akramakum indallahi atqakum bai ce ba aktharukum malan bai ce ba asaddakum ba'san a'a atqakum wanda yake ku wanda yake ku karamta a wurin Allah wanda yake ku takawa saboda haka malami ba takawa shi ne ne dalibin da yake ta kawa sai zo su galibin da ya kyale malin yana su magana sai ita kawa duk duniya in dai aka cire annabawa ba kamar sai ibn Abubakar Siddiq daga nan sai Umar ibn Khattab sai Uthman ibn Affan sai Ali ibn Abi Talib duk cikin waɗannan ba wanda baya qiyamul layli ba wanda baya ihsani ba wanda bai rike mulki yayi adalci ba ba wanda ya zalunci dukiyar jama'a ko daya ba wanda ya ha'inci jama'a idan da ake wani zai ha'inci jama'a a ce ba komai ya ci bulus da waɗannan ne to ba ci ba idan haka kada malamai yaudare su ku ko malamai ku daina yaudaran bayan Allah ku faɗa musu gaskiya dan ka ɓata da sarki dan ka ɓata da gwamna dan ka ɓata da kwamishina ba abin da zai maka kai malami kai ne kake da abin da baya ƙarewa da mai kuɗi da sarki da gwamna da shugaban ƙasa suna da abin da yake ƙarewa kai malami ba wata rana da aka yi biki na rantsar da kai aka ce daga yau ka zama malami dan haka kenan babu wata rana da za a yi maka ritaya kuma a ce yau kai ba malami ba ne shi ko gwamna yadda aka rantsar da shi haka kuma za a zo a sauke shi wata rana shi ma shugaban ƙasa shi ma minista shi ma kwamishina duk ranar da suka hau kuma akwai ranar sauka da tantana mun tana jira kuma duk sun sani kai ko babu wanda ya sauke ka a sai abin da yake kakar da ke ya fi nasu daraja ya fi nasu kima amma idan ka je ka wulakantar da kanka kan yadda na kan ba komai bane kana sha'awan nasu ka zama banza kenan a gaban su dan haka ka hakura da abin da zaka rayu a kai rayuwarka ko da ba tsada ka hakura da ita rayuwarka komai arhata ta fi maka kima ta fi maka mutunci ka rayu cikin kanki ba wanda yake ji shi yake rike da kai tayin da in yi fushi da yau ba za a yi bane a gidanka ba kana cikin kin sai ka faɗi gaskiya yadda kake so ka fasa kai ba wanda yake ce maka danne kuma da ka samu wannan yanci shikenan sai kimar ka mata kazo a gidan jama'a amma idan ka biya masu mulki sai su rusa maka mutunci in kai fadan ci ga masu mulki a wurin su mutuncin ka zai fara zubewa kin kana zuwa ana karban ka sai ka zo ka faɗi matsalarka lokacin da ka zo mai mulki aka ce waye yake wani da yake jin ka shugaban ka ya faɗi dan bai san wata matsala ka zo da ita ba amma kana zuwa sai ka ce wallahi mun sa almajiri ana nuna ana taimaka addu'a lannan ma an sauke qur'ani to bakwai kuma wannan jiwa ma an sauke kuma insha Allah dama abin da muke so goma za mu wata saukar to amma kuma ana son ayyan ka ne to amma kuma abin yankan ne sai muka tsaya muna tunanin ya za a yi dan farake dan farake da ka faɗi haka a wurin mai mulkin mutuncin ka ya zube farashin kuɗin rago sai rago da shi za a saye ka rago ne da 2,500 ko to dan yana ganin kimar ka kuma tunda zuwan farko ne sai ya magana da yan protocol sai a je a sanya naira 10,000 ko 10,500 ko a cikin cikin yan balance a baka kana samu in da mutane goma haka kuɗi kike masifa kike na kana samu su matsala kana ƙara shigo ba ka da su kana buga tsohon bakin ɗinka burr kai na da zaran ka samu 1,500 da kuma ka fara tunanin to yanzu kuma ina son mota to idan ne mota ina rafar ka kwana ina son gareji to kaga sakamakon son mota abu ɗaya ne sai ka so wajen abu guda biyar su sirri ita saboda haka sai kuɗin sun ƙare matsalar bata ƙare ba ta wani to kai da ko ba inda zaka je ka san ka kuma ka tafi wannan gare da ka je so ɗaya so biyu so uku wata rana da ya hango ka cikin lafiya sai Allah ka ce maka muna miki ka ce atin kallah wallahi dai yanzu kuka shiga miki sai dai ba tunai ko za a zauna ko kuma za a je gida idan so idan an fito a tulo ko kuma a yi menene ne su zo mina ko na in kuma kudin mota ne shiga to kuma nawa na kashe ba riba daga nan gurin ka daina yin kima a wurin su kuma ka zo cikin gari ba ka da kima ba da kada kalmar da za ka faɗa a ji da kuke gani idan ana wa'azi jama'a suna taruwa ne gwargwadon mutumin da kuke kyautata masa zaton zai faɗa musu gaskiya da ke cikin Qur'ani ko hadisi kuma a yau in kuka canja za ku faɗi gaskiya da ke cikin Qur'ani ko hadisi za ku tara taron da ya fi wannan yawa cikin waɗanda za su je su saurare ku har da mu a nan sai mu je mu saurare ku amma za ku faɗi ƙarya za ku yi tatsuniya wa ya saurare ku kuma turka ba za ku saurare ku ba sai dai Allah larurar za ka yi karya da tatsuniya da labarin da zan yanzu da wani buga misalai dole sai ka kawo hadisin manzon Allah in ba sai ka kawo ba yanzu kasuwar gida ta daina ce kasuwar tsubu da waye sai dai ka je kana wa waɗancan kuma ba za ka yi mutunci don haka muke kira ga malamai su ji tsoron Allah su kiyaye dokar Allah ku sani Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanje su wallahi idan malaman nan suka gyara masu mulkin nan suka gyara komai zai tafi daidai mu ba ma ganin cewa wai matsalar mu ita ce kuɗi ba mu da matsalar kuɗi a Najeriya matsalar mu shine waye zai rike kuɗin na sarrafa su ba matsalar kuɗi ba ce kuɗi kan akwai ta ko wani jiha domin ana bata miliyan 700 ko miliyan 800 ko miliyan 900 kuɗi akwai ta ko wata karamar hukuma domin ana bata miliyan 20 ko miliyan 25 wata ma har miliyan 29 ko 30 wata karamar hukuma a ce matsalar ba ta kuɗi ba ce ba matsalar tawa ake danka kuɗin a hannun su a nan matsalar take idan suka gyara suka ji tsoron Allah suka yi sakawa suka yi kishin jama'ar su suka yi kishin addinin su to komai zai gyaru su bi tsari din na amana aminci to sai komai ya gyaru amma wallahi matukar ba su gyara ba duk abin da za su sata ba zai kore musu talauci ba da waɗansu sun yi sata a can kiyamomi na ƙaranan hukumomi da gwamnatin da sun sata kuma sai aka zo aka sauke shi shekara biyu ko uku da sauke mutum kuma sai ya sake zama fakiri bal afqaru min al-awwal ya fi fakirin tun da ya fitar da hayyacin kuma sakamakon yana nan da zaka gobe kiyama to dan me zamu tsaya muna ha'in tarkan mu ha'in ta talakawa mu ha'in ta jama'ar mu kuma kira na karshe zuwa ga jama'a shine mu kuma jama'a sai mun gyara in ka ga waɗannan masu mulkin sun ci gaba haka suna zalunci sun ci gaba da zama haka to mu ne muka kara zama azzalumai irin amma matakar mumun canja to duk wanda zai zo fa sai canja dole matakar mumun canja lokaci ya wuce na mutum muna yawa maula a gidan wani komishina ko maula a ofishin shugaban karamar hukuma magana sai ne mana aiki ya gyara mana firamare din ya'yanmu mutum ne aka ba shi kuɗin da zai gyara firamare din da ya'yanka bakwai takwas za su yi karatu bai gyara ba, aka ba shi kudin da zai zo ya sa masa magani a asibiti, in baka da lafiya kai da makwabcinka da yan garinka ku je asibitin ku samu Panadol, Paracetamol da sauran magunguna, bai yi ba. Aka ba shi kudin da zai zo muku kulbati ya yi magudanar ruwa kai da kan ruwa gida mu yi suka muku gidaje da damana, duk bai yi ba. Sai ka wanke kafa kuma ka je ofishin shugaban ƙaramin hukuma kace ai sai wani sai ɗauko 200 ya baka kuma kace Allah saka masa da alheri. Akwai sakarki da hoton da ta fito ne ko naira 5,000 ya baka har yanzu da saura bai cika maka sauran ba. Dan kuɗin da zaka bayar a karantar da ƴaƴanka shekara 5,000 zaka karantar da su, maganin da za a ta a gidanka 5,000 zai isa. To ko 5,000 ya baka bai maka ciko ba, kamar kuɗinka ne 100,000 sai ɗauko naira 100 sai baka, kuma ita ce Allah saka da alheri sai godiya. Sai an rasa irin wannan ƴan maula ɗin a shugabannin ƙananan a ofishin shugabannin ƙananan hukumomi da ofishin masu muƙami na gwamnati, sai an kori ƴan maula. Sai ƴan maula sun rabu da wannan wurin, sai shugaban ƙaramar hukuma ya zanto Allah ya sa a gaba aiki zai yi, jihadi zai yi. Sannan sai a wannan da zuwa ke tattauna da waɗansu matasa a kan game da karewar ilimi da karewar darajar ilimi, lokacin da suke da yawa ko da karewar darajar ilimi, ya za a gyara, ya za a gyara, sai yadda za a gyara shi ne da an samu masu jin tsoron Allah. In ba samu masu jin tsoron Allah ba zai gyara ba. Muka buga misali da wani shugaban ƙaramar hukuma, ɗaya daga cikin shugabannin ƙananan hukumomin jihar Kano, yankinsa akwai Magudawa da Kirista da menene, ya zo ya gina katuwar, ya za ka yi gina katuwar Islamic Center wanda ta kunshi classes na karatu, ta kunshi wurin saukar da baki dukkan wanda suka musulunta za a saukar da su a wajen, a koya musu sana'a da ilimin addini, wani adadi na watanni a yantar da su a basu kayan sana'a su tafi. Ta kunshi assembly hall, ta kunshi masallaci, ta kunshi shaguna waɗanda za a bayar haya don wannan wuri ya rinka samun kuɗin da zai rike kanka, ta kunshi kaza, ta kunshi kaza. Wato za ga ayyukan da yana alkhairi masu tarin yawa. Haka nan cikin wasu local government a wata ƙaramar hukuma, wani shugaban ƙaramar hukuma ya buɗe office guda a cikin ƙaramar hukuma da ke kula da harkokin addini. Aka ɗauki ma'aikata don yaɗa da'awa da kula da wa'azi da da'awa da masallatai, lasjidoki a masallatai, wa'azi, lasta, waye, duk irin waɗannan za a iya yi kuma kuɗin suna nan, ba a ɗauki komai daga ciki ba. Dole sun zabo karatu a ciki. Wannan taron jama'ar ɗinnan da kowa gani cike da masallaci har wa zuba abin nan, shi ɗan siyasa yake so don ya ci zaɓe. Kai ne za ka yi masa gata ba shi ne zai masa gata ba, kai ne za ka dangula masa ƙuri'a ya ji ka ji cewa ka masa alfarma, amma shi ba a wasu alfarma da zai maka da ya wuce ya zo tsare dukiyar ka kare saka. To sai kanmu ya waye a kan wannan, dole malamai masu wa'azi a yi ta wayar da kai jama'a game da wannan. Cikin ƴan boko da suka san sirri na irin waɗannan ababen da tasirci da mabuɗi da cikin harkar gwamnati, in su ba su da ƙarfin halin ma za su faɗa, ko da masu ba yanayinsu ba ne ba su fito su faɗa, samu wani malami mai tsoron Allah su karanta masa wannan bayanan cikin dare gobe ya huɗu bar juma'a a kai, ya buɗe wuta lokacin da yake faɗin an yi sata bara mu rinka jin a'a ya ake ya gani. Dole sai an yi wannan taimakekeniyar da juna, in ba wannan ba wallahi ba za mu iya kawo juyin juya hali. Saboda haka ina fatan Ubangiji ta'ala ya kawo mana agaji, ya kawo mana gyara cikin wannan baraɓaɓɓen rayuwa da muke ciki. Ubangiji ta'ala ya inganta mana wannan shugabannin, ya Allah ka sa mu su tsoron Allah, kuma waɗannan malamai Ubangiji ta'ala ka inganta mana su, ya Allah ka sa mu su tsoron Allah, ya Ubangiji ka kawo mana gyara ta hanyar da ta fi dacewa da mu, ya Ubangiji ka kawo mana sauƙi cikin al'amuranmu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Anas ɗan Malik ke cewa na ga wata daga cikin ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake binne ta bayan rasuwarsa, manzon Allah ko yana zaune a jikin kabarinta, sai na ga idonsa suna fitar da hawaye. Hadisi na gaba kuma yana cewa manzon Allah ya ce kar ku yi sallah kuna fuskantar kabari, kuma kar ku zauna a kan kabari. To shi yana buƙatar a yi masa bayani kamar hadisin sun ɗan saɓa. Wannan hadisin an ce kar a zauna a kan kabari, can kuma an ce Annabi ya zauna a wurin kabari. To abin da za ka daura cewa ya yi wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun inda al-kabari, bai ce ba al-kabari. Nan kuma ya ce la tasallu ila al-kuburi wa la tajlisu alaiha. Annabi sallallahu alaihi wasallam ma jalasa ala al-kabari wa innama jalasa inda al-kabari. Kaga ko ba shi ko da Larabci. Sai an ce ya zauna wurin kabari, ma'ana kusa da wani kabari. Ya zauna a kan kabari, ma'ana ya zauna a kan kabari kenan. Wanda ba haka aka nuna Annabin yayi ba. Sannan kuma yake cewa sun wannan hadisin ya inganta ma ya zaɓi bala'u bil mu'mini fi nafsihi wa nafsihi wa malihi hasaratan laha ma alaihi khati'a, ma'ana mu'mini ba zai gushi ba Allah na jarrabar ta cikin ransa da dukiyarsa da ƴaƴansa har ke da mutan Allah ba tare da kuskure ki tare da shi wannan hadisi ne lantace ne ko da nan kira da sanin ne nan dan da su ne wadanda suke to daga kai kike nan dan mu saka ta a tambaya wannan yake cewa ka tabbatar ga wani gwamna ko wanda yake gaban karamar hukuma wanda ya dauki dukiyar jama'a sai kuma ya zo biya maka aikin haji ko ya maka wata babbar kyauta ya halatta ka karɓa ko bai halatta ka to a nan gurin abu guda biyu ne idan ya biya maka hajjin nan dan ka je kai masa addu'a ya biya maka umara dan ka je kai masa addu'a ya baka kyauta dan kai masa addu'a akan ci gaba da abin nan da yake wannan bai halaka ba